ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangar da ba. Kalji marar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da amfani da harsunan ƙasa, musamman ma dai manyan harsunan Najeriya, Hausa, Igbo da kuma Yarbanci, wajen koyar da ɗalibai yan makarantar firamare a ƙasar. Ministan ilimi Malam Adamu Adamu shine ya tabbatar da hakan ga manema labarai. Ko shakka babu dai tun bayo bane masana ilimi da kuma sauran ƙwararru ke fatan gwamnatin Najeriya za ta fara amfani da harsunan ƙasa domin koyarwa a makarantun firamare da secondary, wasu na ganin har ma a makarantun jami'o'i a nan gaba. Dalilin ɗaukan wannan mataki dai shine bisa la'akari da binciken Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙwararru suka sha gudanarwa da ke nuna cewa lallai ɗalibai sun fi koyon darussa a harsunansu na uwa, kamar dai yanda ake gani a sauran ƙasashen da suka ci gaba. To akan wannan mataki ne muka je ta bakin ƙwararru da kuma iyaye, tasiri ko akasin wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka. Dr. Bashir Yankuzo na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Mina a jihar Niger na ɗaya daga cikin manyan malamai na jami'o'i da suka ƙware wajen bincike game da amfani da harshen uwa wajen koyarwa a makarantu, kuma ana tambaye shi tasirin wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka da kuma yadda su kansu ƙwararrun suka ji.
Gaskiyar magana, wato wannan shiri bai zo da bai ban mamaki ba, ban ji mamakin wannan ba, amma dai abun ya bani sha'awa ƙwarai da gaske. Abu na farko dai shi ministan ilimi, wato Malam Adamu Adamu, akwai gudunmuwar da ya ba ilimi wajen nan gaba in Allah ya so, ana fatan za a ga wannan alkhairin da yawa. Kuma zan ba da misalin su kaman guda uku. Na farko, dawo da karantar da tarihi a cikin manhajar karatu, domin tarihi kan sa a kalli baya a gano abin da ake da shi a baya, a ga inda ake yanzu, a kuma hari nesa. Akwai mamaki da aka cire tarihi a wurin karantar da ɗalibai, to dawo da wannan ba karamin tasiri bane. Abu na biyu kuma da yayi ko ya samu a cikin zamanin sa shine cire ilimin, wato karantar da jima'i, ilimin jima'i a cikin makarantu, da ya cire wannan, shi ma wannan ba karamin gudunmuwa bace ga harkar ilimi. Sannan abu na uku shine wannan tabbatar da karantarwa da harshen gida ko harshen uwa a wato wannan mataki na karatu. Idan ba a manta ba, UNESCO ta dade tana magana akan cewa enrollment, wato jan ɗalibai zuwa makarantu, akwai tarnaƙi da yawa wanda ana buƙatar jawo ɗalibai yara da yawan gaske su shiga cikin harkan karantarwa. Amma wannan in ka ruba ƙasashe irin namu, za ka ga yaran da suke wajen makarantu da ake ce musu out of school suna da yawan gaske. To daga cikin babbar hanyar da za a iya jawo yara da yawan gaske a cikin harkan karantarwa shine karantar da su da moratan harshen uwa. Wannan abu yana da tarihi, bayan tarihi a wannan ƙasar tamu, akwai tarihi a duniya baki ɗaya. Idan baka manta ba, wato ƙasashen Larabawa da suka zo bayan zuwan Musulunci suka ɗauki kimiyya, suka yaɗa kimiyya a duniya. Da can Greek, Girkawa suke riƙe da wato ainihin ilimin kimiyya da duk ilimukan da ka sani. Lokacin da aka zo aka samu daula ta Musulunci a lokacin wani khalifa da ake ce masa Ma'mun, babban abin da suka ɗauka na mataki na farko, an yi wani gida da ake ce mashi House of Wisdom, wato Baitul Hikima. Abin da suka dinga shine translation, fassara wato ainihin abubuwan da Girkawa suka yi da harshen Larabci. Wannan fassara shi ya kai ga su waɗanda suke Larabawa da kuma wanda suka musulunta, tunda harshen Larabci ya zama shine harshen, sai zama musu da sauki suke gane abubuwan da Girkawa suka gina akan kimiyya. Wannan yasa daga nan suka bunƙasa, kuma da suka kamo, in mutum ya karanta tarihin kimiyya da fasaha, misali zaka ga an ce su abin da ya bambanta gudunmuwar musulmi a cikin tarihin kimiyya da fasaha, bunƙasin wato sciences, shine su duk abin da yazo daga Greek suna kritikin din sa, wato sukan tsaya su tuhume shi, su bincika su tuhuma, daga nan sai su gina. Me yasa yake haka? Domin sun fahimci harshen, sun gane abin da wato yake ciki. To amma mu an dade a ƙasashe irin namu, misali Najeriya da sauransu, abin da ake karanta kusan ana karanta ne a haddace kawai dan a ci jarabawa a samu kwali. To wannan shi yasa ci gaba ke zo mana da wahala, fahimtar ilimin ya zama da wahala. Domin ana cewa idan ɗalibi, menene karantarwa? Ai karantarwa wato communication process ne, wato alaƙa ce ta tattaunawa tsakanin malami da kuma mai karatu, da shine karantarwa. To duk lokacin da alaƙar tattaunawa ta zama akwai tarnaƙi, akwai matsala, to karantarwa zai wahala, domin ɗalibin bai fahimta ba. To amma idan har ya fahimci abin da malami ke karantar da shi, to wannan zai sa zai yi tambaya, zai wato ainihin ƙara shi ma nasa, sannan abubuwa da daman gaske saboda haka wannan ba karamin jin dadi bane kware da gaske gare mu musamman wadanda kamar yadda ka faɗa bincike rana PhD akan wannan ne akan cewa tabbas karantar da dalibai tun da bangaren lissafi ne geometry karantar da su da wannan wato ainihin harshe na gida yana kawo saukin fahimta wurin gane abin da wato ainihin ake kuma yakan ƙara interest sha'awa sha'awan karatun da ka zo kana karantar da dalibai da harshen su nan da mun sai ga sun abun ya ba su sha'awa kware da gaske ba zan manta ba nayi karantar a dawakin tofa tsakanin 89 ƙarshe zuwa 90 haka to a lokacin daliban nake karantarwa lissafi haka sai na kokarin hada wato ainihin harshen Hausa zaka ga nan da nan sai ga dalibai hankalin su ya zo suna sha'awa suna to ashe ma haka abun yake ashe ma haka abun kaga ya nuna idan har za su ji wannan karantarwa da harshen su za su to nan da nan za su dauki wato ainihin fahimta saboda karantarwa da harshe ba karamin abu ne in ka kalli kuma duniya gaba daya zaka ga ci gaban duniya kasashen da suke karantarwa da harshen su waɗannan kasashe kudan su suke bunƙasa ka kalli Japan ka kalli China ka kalli Russia ka kalli waɗannan kasashe da harsunan su suke karantarwa wannan harshen ya taimaka kware da gaske wurin gano inda za su bunƙasa wato ainihin kimiyyar da ci gaban su da sauran su saboda haka mutukar ana karantar da dalibi da harshen sa to ana fatan zai fahimta ana fatan zai samu sha'awan karatun ana fatan kuma wato ainihin shi ma zai dora tunda abinda ake bukata shine bincike yanzu ana maganar STEM wato science technology engineering da mathematics
to masu sauraro saboda kurewar lokaci anan zamu dakata sai shiri na gaba zamu dora a madadin bakon namu Dr. Bashir Yankuzo da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Joli Leather Dresser naku baban ya jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon
san hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulmi ku jama'a kiran mu nake bisa dagewa.